Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mau saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyen ne tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 13 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai.
To Murtala, shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an gano garawakin mutane akalla 87 a wani katin rami a jihar Darfur ta yammacin Sudan a yau Alhamis. Haka kuma za a ji cewa kasar Pakistan ta ce asusun bayar zamani na duniya ya ci wa dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin cito al'ummar kasar da ke fama da yunwa.
To bayan kun sha labaran duniya, za mu kawo muku rahotanni kan hubbatar da ake yi a fagen yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasashen Najeriya da makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar.
A kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai, me suke yi da shi ne? Har wai zuwa suka cewa ma wai sayarwa muke yi.
To sai a biyo mu domin jin cikakkun rahotannin. To amma kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki. Haka kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu taurari. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis tare da yaba wa kungiyar NATO ta Finland. Jadawalin Biden ya haɗa da gana ta daban tare da shugaban kasar Finland Sauli Niinisto kafin babban taron da ya haɗa da Prime Minister Sweden Ulf Kristersson da Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre da Prime Minister Denmark Mette Frederiksen da Prime Minister Ireland Katrin Jacobsdottir. Ana sa ran ajandar taron kolin Amurka da Arewacin Amurka zai haɗa tattaunawa kan sauyin yanayi, haɗin gwiwar tsaro da fasahohi masu zuwa nan gaba. Ƙasashen Finland da Sweden sun nemi shiga ƙungiyar NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a bara. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an gano garawakin mutane akalla 87 a wani ƙatin rami a jihar Darfur ta yammacin Sudan a yau Alhamis. Sanarwar da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar ta ce waɗanda suka mutun sun haɗa da 'yan ƙabilar Masalit, kuma an gano garawakin a wajen birnin Ganina. Sanarwar ta ce an tilasta mutanen yankin su binne garawakin ne tsakanin ranar 20 ga watan Yuni zuwa 21 ga watan Yuni. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai ƙwararren hujjoji da ke nuna cewa ƙungiyar agajin gaggawa ta Sudan, wato ƙungiyar 'yan sa-kai ta Sudan Rapid Support Force ce da ke da alhakin hakan. Koriya ta Arewa ta ce ta tabbatar da harba makamanta na baya-bayan shi ne gwaji na biyu na samun makami mai linzami da ke kaiwa tsakanin nahiyoyi. Hausan 18 tana mai cewa za ta ƙara irin rikon, wato za ta nuna ƙarara irin rikon tsakanin kashi da sojan Amurka saɓi a zirin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya halarci kaddamarwar da safiyar, ya kuma yi gargaɗin hare-haren soja masu ƙarfi. Har sai da 'yan mulkin mallaka na Amurka da masu cin amana na Koriya ta Kudu sun yi yarda rashin kunyarsu a kan Pyongyang, a cewar kafa yaɗa labarai ta KCNA a yau Alhamis. Rahoton ya ƙara da cewa yankin na cikin wani yanayi na rikicin nukiliya da ya wuce zamanin yaƙin cacar baka, inda ya ba da misali da tura wani jirgin ruwa mai sarrafa makamashin nukiliya da Amurka ta yi zuwa Koriya ta Kudu da kuma wani katon kaddamar da makaman nukiliya kasashen ƙawance.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A wani mataki na ƙara jaddada shirin yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma, hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ƙona wasu miyagun ƙwayoyi da kayan maye na miliyoyin naira da ta kama. Daga Sokoto, wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Duk da yake har yanzu ana samun yaɗuwar miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma a Najeriya, hukumar da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ita ma ta kasance tsaye ƙaumin wajen ganin cewa an samu raguwar yaɗuwarsu.
Our success in arresting about 32,000 drug offenders, including 35 bayrons.
Darakta kenan mai kula da harkokin shari'a da gurfanar da waɗanda ake tuhuma da aikata laifi gaban shari'a ta hukumar kula da yaki da shari'a safar mayan kwayoyi ta kasa Justin Ruth Obi wanda ta maganta da yawun shugaban hukumar Muhammad Buba Marwa ta ce a cikin watanni 29 hukumar ta kama masu ta'ammuli da kayan maye da yawan su ya kai 32 amma daga cikin su akwai gaggan diloli guda 35 ta kuma kwace kayan maye da nauyin su ya kai kilogram miliyan 6.3 ta kuma lalata wurin da ake noman tabar wiwi mai fadin kadada 852 a matakin jihohin Najeriya ma jami'an hukumar na taka rawar gani da mai a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin kasar hukumar ta kona kayan maye masu nauyin kilogram fiye da 25,000 da kiyasan kudin su kan iya kai miliyan nairori to ko menene tasirin kona kayan da aka kama a bainar jama'a Komandan hukumar a Sokoto Muhammad Iro Adamu yana mai cewa
a kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai me suke yi da shi ne har wai zuwa suka yau suka cewa ma wai sayarwa muke yi to a yau irin wannan abun da muke shi ne mu nuna mu jama'a fa ba hurumin mu bane wato idan dai mun kama abu mu dauka kawai mu ce za mu je mu kona sai an bi ka'ida ka'idan nan shine kaman kotu ta bada izini akan a kona wannan abubuwa a yau din nan kun gani mun kona kwayuka mugan kwayuka masu yawa wanda suka kai kilo ton 25
masu ruwa da tsaki ga fafatukar yaki da sha da safaran miyagun kwayoyi na fargabar cewa kan da hukumar ke kamawa adadin su kan iya zama kadan daga cikin wadanda ke zagayawa a cikin al'umma ba a samu nasara kama su ba kamar da Danura Abdullahi Attajiri ke cewa
kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da mun ka shayi kuwa la asfara ido a sa ado addiba irin abubuwan da kake suna kawa ka san ga al'ada duk abu guda aka kamai sai kila 10 ko 20 sun wuce
hukumar yaki da shari'a safarin miyagun kwayoyi ta ce hakan ne ya nuna akwai bukatar shigowar jama'a ga wannan fafatuka a cewar komandan ta a Sokoto
wato irin wannan yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi ba wai hurumin NDLA bane kawai ka gane jama'a kowa dole a hada karfi da karfi a yaki wannan abu to in ba mu hadin ba hada karfi da karfi ba to abun nan fa zai addabe mu dole ne mutane su fito su gaya mana mutanen da suke ta'ammali da irin wannan abubuwa gon su da kuma inda suka gani in ba haka ba ba inda zamu yi mu yaki wannan abubuwa ba za a same mu ko ina ba ba ya ce NDLA muna ko ina ba dole ko labun da muke kira intelligence
shugabannin al'umma ma suna da gagarumar gudunmuwar da ya kamata a ce sun bayar domin ceto jama'a daga fadawa cikin wannan matsala akan hakan ne ma gwamnatin jihar Sokoto ta bakin mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan harkokin mulki yace gwamnati shirye take ta yi aiki da hukumar ta yaki da shari'a safaran miyagun kwayoyi domin ceto jama'a ta daga fadawa cikin wannan mummunar dabi'ar masu fafatuka dai a wannan haujin na fatar ganin gwamnati da sauran jama'a kowa yayi da gaske domin a samu nasarar kawar da wannan mummunar dabi'a ta kunkudar miyagun kwayoyi a cikin al'umma domin rage illolin da hakan kan haifarwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
To a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga sarfilu da ci gaban labaran duniya
Pakistan ta ce asusun mara lamani na duniya IMF ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankin sa a matsayin kaso na farko na shirin ceto na dala biliyan 3 ga al'ummar da ke fama da yunwa Ministan kudi Ishaq Dar ne ya sanar da hakan ta gidan talabijin kwana ɗaya bayan da kwamitin zartarwa na masu bada lamani na duniya ya amince da shirin da ake jira na taimaka Pakistan wajen magance matsalar biyan kudaden da suke fama da shi da kuma kaucewa yiwuwar gazawa. Asusun na IMF ya faɗi jiya Laraba cewa sauran dala biliyan 1.8 za a yi amfani da su a tsawon lokacin da shirin zai yi kuma za a rarraba shi cikin watanni 9. Kuma za a yi bita sau biyu a kowane wata. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na shirin gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a yau Alhamis a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya kasar Indonesia. Blinken da Wang sun gana a watan da ya gabata a birnin Beijing a wani bangare na kokarin gwamnatin Biden ke yi na sassauta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta kai ziyara birnin Beijing a makon da ya gabata kuma a mako mai zuwa daga ranar 16 zuwa 19 ga watan Yuli John Kerry manzo na musamman na Amurka zai kai ziyara kasar China kan harkokin yanayi Blinken da Wang suna halartar taron tattaunawar Asian a Jakarta haka ma ministan harkokin Rasha Sergey Lavrov Daga ƙarshe mai yiwa ne a kawo ƙarshen cutar kanjamau wannan da shekarar 2030 idan kasashe sun nuna aniyar siyasa ta zuba jari a fannin rigakafi da magani tare da aiwatar da dokokin da ba na nuna wariya ba, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Alhamis. A cikin shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 39 a duniya suna ɗauke da ƙwayar cutar kanjamau a cewar UNAID. Shirin AIDS na Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙwayar cutar HIV na iya komawa zuwa AIDS wato kanjamau idan ba a kula da ita ba. Muna da mafita idan muka bi jagorancin kasashen da suka kulla kyawawan kudirin siyasa na sanya mutane a gaba da saka hannun jari a shirye-shiryen rigakafin cutar kanjamau da ke da tushe, in ji UNAID a wani rahoto da aka buga a yau Alhamis.
Tarfilu Hashin Gumar kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sai yanzu kuma bari mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Har yanzu kuma muna nan kan yaki da sha da safarar miyagun kwayoyi, inda a jamhuriyar Nijar sojojin da ke sintiri a jihar Doso da ke iyaka da jihar Tawa suka kama wata mota da aka makare ta da dimbin haramtattun kwayoyi. Wani nasara da ya ta haifar da jinjina da yabawa ga jami'an tsaron daga hukumomi da al'ummar jihar waɗanda ke fama da ƙalubalen tsaro da akasari ake dangantawa da shan waɗannan miyagun ƙwayoyin. Daga birnin Kwanne ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako.
A rundunar sojoji ta bataliyar Agali mai lamba 7 ce da ke aikin sintiri na tsaro a karkarar Kogolo a ƙarƙashin Sajan Chief Ibrahim Sadu a cikin da'irar Doso a jamhuriyar Nijar ta yi wani ɓarkeken kamun wata mota liƙe da miyagun ƙwayoyi da adadinsu ya kai 241,500 bisa hanyar zuwa babban birnin Yamai. Tunda dai hukumomin wannan jihar da ke iyaka da jihar Tawa suka kai wa jami'an tsaro da suka yi wannan kokarin jinjina ta musamman. Abubakar Albashir shi ne gwamnan jihar Doso a lokacin karrama jami'an tsaron.
Babban kamun da soja suka yi wanda ya kumshi mugun kwayoyi wanda sun kumshi birk 55 na kwayar da ake cema shambur engineer da pake 483 na tiazepam wanda suka kumshi kwaya kusan 241,000. Shine muke ce da sunan shugaban kasa girma Alhaji Muhammad sunan gwamnati gaba ɗaya muna ƙara jinjina ma wannan sojawan namu kuma muna ba su kusari bisa aikin su na kowa da kwantata da kawo zaman lafiya cikin kasa. Muna kira gare su kuma su ƙara kwalkawa saboda wanga irin ta'addanci wannan na kwaya yana da babban illa bisa lafiya da zaman lafiya da rayuwa mutanen kasar.
A lokacin da yake ɗaukar magana a wurin taron na kaiwa jami'an tsaron jinjina ta musamman, muƙaddashin babban alƙali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati a babban kotun Doso a cikin halshen turancin Faransa cewa da Ibrahim Diolombe yana mai cewa tun shekara ta 1999 ne jamhuriyar Nijar ta yi kukan kura don toshe dukkan wata kaba ta shigowa da ma fatocin miyagun kwayoyi, kuma yanzu haka na rage ga al'ummar da ta kawo nata gudunmuwa wajen bayyanawa askarawan jamhuriyar Nijar ire-iren miyagun iya da ke irin wannan sana'ar ta hanyar kwarmata musu labarai.
Et de sécurité dans la dénonciation de tous les faits de ce genre.
Sude mutanen da suka kurdo da wannan kwayar a lokacin da ake duba motar su pick up mai lambar Yamai sun sulale ta hanyar yankawa a cikin takare kusancewa jihar Doso da ke iyaka da kasar Benin. Ta koma ɗaya daga cikin wuraren da masu safarar kwayoyi suka koma suna ketawa da ita, walau ko don kanta babban birnin Yamai ko kuma shiga da ita ko a hanya ko kuma taruwa zuwa kasar Benin don sulalewa da ita ta teku zuwa kasashen Turai da masu sauran kasashe na duniya inda farashin ta ke ci gaba da hauhawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman bako. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A sati biyu da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya tattauna akan awon ciki da ma irin illolin da ke tattare da rashin yin sa a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. A wannan makon, za mu yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mace mai dauke da juna biyu ta rika ci domin lafiyarta da na jaririn da ke cikin cikinta. Amma kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin wasu 'yan jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar kan mahimmancin awon ciki a wurin su.
Eh, awon ciki gaskiya yana da mahimmanci ga mace. Idan kina bincikan lafiyarki da ta jaririnki, ka san lafiyar da ke gare ki mace da jaririn da ke cikin ciki. Amma sai akwai wasu mata da sai su kwanci sai watanni sun kai sa'annan su ta yi awo. Tun wata uku ya kamata a ce mace za ta yi awon ciki. Kenan su likitoci sun san lokacin da za su ce maka ka dawo wani wata, ka dawo wani kuma ana ce maka sati biyu ko ko wata biyu ka dawo kai awo kuma sai yawanci ma yanzu awo inde ba wani examen ba za kai akwai sauki cikin yake nan baka tsajiran sai an ce maka ma ka tayi
awon ciki yana da muhimmanci ga iya mace duka yana da muhimmanci sosai yana da kyau kula da danki da ke da kanki da lafiyar shikinku gaba daya a ni lafiya ta lau wallahi wata uku kuma na tayi awo yana da kyau mace ta tayi awo wata uku wata mace tana da ciki kafin wata uku tana ta samun matsala wata kuma sai ta wuce wata uku yanzu kai ya waye kenan kai tsayi ka wata uku nan ka tai a maka awo amma baka tai ba likitoci wata uku nan ka wuce wata sun ka tai suna yin wada su ce ai ka wuce lokacin awo wata uku baka zo aka maka awo ba
to awon mata dai da muke zuwa yana da muhimmanci dan dai in kana zuwa awo ana ganin danka in ya karu in ya rage dukkan ana gani in kana da lafiya in cikin kana lafiya lau sun sani suna faɗa mu in kuma baya da lafiya suna gaya masu ci cikin nan lalle akwai matsala sauki nan ko ai kaga muhimmanci shi tunda in ba lafiya an tarbi magani tun da wuri ko an gaba ka lafiya in kuma lafiyar ka lokaci gaba da awon ka duk wata zuwa wata ka kai ka siyo ma awon ka ka dawo ko maganin nan da ake baka na karin jini kaga in kana shan shi baka samu matsalar jini in kana shan shi baka samu matsalar jini wurin aihuwa saboda wani bi yawanci wurin aihuwa ana samu matsalar jini to in ka tsaye dai ka shashi yanda suka ce maka shashi dai gaskiya ana dacewa ba a samu matsala
zuwa awo abu ne mai muhimmanci kwarai tun ma kai haihuwar mu ma ana zuwa awo dan ko awo yana da muhimmanci bisa ga bangaren haraka awan nan ne ake gano mace in tana da wata matsala sai a gano in ko aka zamuna haka nan ba awan nan to shike sanyawa sai kaga wata matsala gashi ma ana awan ma kana ganin mahiyawan shi kaga ana kwasa mutane mace dan abu da ya samu rishin kiyayewa likitoci abu su ga masa kiyayewa sai an kesa ana kuma duk wannan abu fa hudubobin da likitoci da suka musu basu bu ba shike ka hawan ga fashin fa mun san komai daga Allah ne don Allah ya baki juna biyu ki aiki da karfin mijinki ki lissahi da miji kuma kake azami da ruri wanda ya wuce karfin shi saboda Allah kaga nan wurin mata ba su da lissahi nan akwai mace da zai ta azama ka abinda baka da shi saboda tana da wannan juna biyu sannan kai kuma na miji kake kwance gaba matarka tana da juna biyu kace ba ka dan taimaka mata dan wani abu na kwade da sauransu akwai mutane wanda su suke kwance madalla daidai karfin ka ke kuma ki hakuri bisa ga yadda yayi miki bakin karfin shi nan wurin kowa na da laifi amma ya kamata kowa ya makai ne adalci katta ga wani gida ana sayo mu mace na mun shika 10 shika 20 to ai gida kaza ana kaza in yaso miki lalla 50 ko 40 gare shi ya hakuri
sunana malaya aski bakin ikwal madrasa maida mahmuda maradi alhamdulillah awo yana da muhimmanci mana duk wanda ke da hankali ya san kulawa da lafiya shine gaba ga komai kenan
in mace ba ta zuwa awo kenan kai namiji kace mi in ta zo da wata matsala kace gaga kenan dole in mace tana da matsala kenan sai an tayi likita a gane kenan tana zuwa awon nan ana ya gano wata illa ko ga cikin ta ko kuma gare ta kanta kenan kaga ana zuwa awo tasirin shi kenan yana da muhimmanci
ni kuke fahimta game da mata masu juna biyu
kenan in mace tana juna biyu kenan ai kaga canjin yanayi ne take samu mai yawa ba kala guda ba kenan tana yawa tace ai ta ruwan ma za su masu sanyi kaga ko ruwan sai suna mata illa ai ga cikin da ku inda tana juna biyu kina amma in tace su suke so sai a mata hikima to wanci ba dan wani abu dan lahi ki kiyaye shan ruwan nan masu sanyi saboda abin da ke cikin cikin ki
eh ni sunana Isaka Isaka a matsayin ka na magidanci duk lokacin da aka ce mata kana da juna biyu ka ganga wasu abubuwa na sauyawa irin cuce-cuce da rashin lafiya da sauransu wanda baka san da su ba a sanda yana da kyau a ce ana kula da ita zuwa likita domin diba wannan karuwa da aka samu tunda kowa na murna idan aka yi shi a yawa kai kanka abu ne mai murna mai jin daɗi gare ka a ce mata ka tana da juna biyu to ta ka shiga cikin ran kwamukan mai irin na yaron ciki
madam Umar Hajiya Adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a jihar Maradi ta yi mana bayani akan irin nau'ikan abincin da ya kamata mace mai dauke da juna biyu ta rika ci a hirarsu da mansur sani ga kuma yadda hirar ta ta kasance
mace tana son in tana da ciki gaskiya a taimaka mata da abincin da ke kara mata jini da kuzari a jikinta kamar ka diba duk abin da ke sa jini ke rishin afiyar kamar wani mai kuka wani mai ake ce mishi da suna nama kamar kiyi aka wani anta daidai gwargwado ba a ci a za a ci ini guda ba a ce ta samu anta ta samu nama ta samu kiyi ta samu wake ta samu a'a cikin waɗanda abin da aka zana ma dai ko kaɗan kaɗan ta kuka su ta same su za ta ji daɗi saboda mai dan shi ta musu ka mata kuzari a jikinta mace mai ciki tana da bukata sosai a neman iri-iri rishi amfiyar tana son rishi amfiyar duk abin da ka san dai mutum da ɗan adam na ci mace mai ciki ya kamata a ce an kamata su inan namiji in kai ta in kai ka samu kaɗan a kamata shi in ka samu ɗan wani ɗan ki yi kamata in wata an ta ka samu kamata ke kanki madam in tashi kina aikin gani me ke me kuka ke ya kuka ga tana ko ina samu wani zogale to an ji ka san zai kara miki jini kake ce ki ta mashi ya kamata a ce kin same shi kin ci shi kamar zaka dauki na kasar da tan mara in an ba a samu komai akwai shi wanda ya zama ligin akwai shi
to akwai lokacin da mata idan suna da juna biyu suke fama da shan yaji ko tashi ko kuma tanka akwai wani illa a tattare da shi ko kuwa a'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mata su rinka yawanci a lokacin da suke dauke da ciki ko juna biyu
kowa san illa tashi saboda tashi in kika ci shi wannan zai zo miki wurin ba haya za ki sha matsala a kadan kadan kina yi hayya kai wurin nakuda shi ke gani wata mace wallahi sai gama sai ta gani saboda me ta ci tashi hayya kai kamar ya zo ga tashin ta ya zama ta wani kamar illa dole ne wuri ya saki kenan nakuda ta zama sa matsala hayya kai samu kwaso da wurin kashin ki kenan ka gani aiki abai ba abai ba tashi ai bai dadi kowa san da lahiya kamar ka kare tashi balle ba kan lahiya tunda tashi ta gani sa istuma mace mai ciki kuma istuma ga gani bai mata ba ko
to major yawan amfani da kankara ko kuma glass da muke kiran shi nan yana tattare da wata illa ko ko shi ma ya ne matsayin shi
ruwa dai ne yanzu shan su ba sai ta sha su ruwan da za a cha gano za sa ta yi majina kware hakan gaba haika tana tari saboda ba a son mace mai ciki ta yi tari da wuri bakin ma'aiwa na iya budewa da wuri ma'aiwa na iya tsagewa a gani ko shi sa ba mu son mace mai ciki ta sha ruwan glass sosai amma dai kamar ruwan nan dai gwalgwado ya ruwa dai su ba sanyi su ba zanyi ba dai kina ke su amma ruwan nan a samu glass ana tamna kullun kina likita kina tari tari bai yi ga mace mai ciki tunda naka ke ganin mace ma'aiwa ta tsage a ce mace na zuba da ruwa tunda wankurin tarin nan shi zai sa ma'aiwa ta tsage sai an ce da wuri mace ciki ina zuba da ruwa kenan da wuri ruchir premature ake cewa a membrane ana sarance da ke ci shi mace mai ciki mace ta ce ai kuwa san kwade gare ta mana mace tana ciki a ci wannan a ci wannan a ci wannan ai ba za a gaji da ita ba ba za a gaji da ita ba saboda ni sai a riba a gani satana za ta kawo ta sabon duniya kun za ta kawo karuwa a cikin gida kenan namiji ga a ce a gaji da ita kan gaga ne kamar cikin abubuwan da kamata a ce kadan kadan ana samun su ba ci a sai kullun sai miji ya bankaro miki kaza ko kuma leda cike da anta ko kuma kwaye cikin ki leda ka miki ki canye ko miki ce shi to ko ina jiro a daidai gwargwado abin da ya samu sai ka miki amma dai kamata shi da kanshi ya san abubuwan da kamata masu umarni aka samu kamar kwana biyu shi da kanshi kana ganin tana zama mace mai shi abin da sai ce in ka zo ka samu illar shi mutum shi dani a samu alance hakan ne za a yi tai ma ci za a yi ka gana mu haka hayan ma buke zo ka yake a ma kudin za a tattara a sai rahokin cin yakan ga tun daga nan kenan dai a rinka yi aikar da ranka da dan da eh to madalla
basu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiyar uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya
to madalla a gaida Hawwa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila Ado Talati Goma ga Annabi Radio da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Mutiya Watakal ƙarshe da Fatin Ado Talati Goma ga Annabi Radio suka ce salam VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu miƙa sakonmu ga gwamnatin jihar Niger a jihar Najeriya inda muke roƙon gwamnatin ta jihar Niger da ta yi wa Allah ta gyara mana hanyar mu ta Radio zuwa Fantagora da babban asibitin mu na magajiya da gidan rediyon mu na dan rini da wutar ne tare kai mana halayar zana tun cikin watan azumi aka ce a ƙarshe muna addu'a Allah ya bada ikon yi sai sako na gaba wanda shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Abbas na farare da Idi Boris Magatai aka ce salam biyo ya Hausa don Allah ku isar da sakon mu ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na tayin murna ga shugabancin kungiyar ECOWAS da ya samu da fatan zai yi amfani da wannan dama wajen zakulo hanyoyi da inganta rayuwar talakawan kasashen da ke kungiyar ta ECOWAS da kaucewa mulkin kama karya sai sako na gaba wanda ya fito daga Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Sanisu Madattai da Magaran da Isa Jikan Mai Saje Turo suka ce salam VOA Hausa mu ma ga mun shigo da sakonmu a wannan kafa mai albarka inda muke son a miƙa mana sakon kira ga gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu cewa ya kamata a fito da wata hanya wanda za ta taimaka wa al'umma talaka ya samu sauki wato kamar a fito da wani tsari da za a rika sai da abinci ga talakawa cikin farashi mai sauki saboda a halin yanzu gaskiya talakawa suna cikin wuya wuyar ta yi wuya yadda wasu ma ba sa iya samun abin da za su ci a tsawanyi ne da fatan Allah ya shiga lamarin
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice to a takaice shugaban Amurka Joe Biden yana Helsinki don gana da shugabannin kasashen Nordic a yau Alhamis tare da yaba kungiyar NATO ta Finland jadawalin Biden ya hada da ganawa ta daban tare da shugaban kasar Finland Sauli Niinisto kafin babban taron da ya hada Prime Minister Sweden Ulf Kristersson Majalisar Dinkin Duniya ta ce an gano gawawwakin mutane a kalla 87 a wani katin rami a jihar Darfur ta yammacin Sudan a yau Alhamis sanawar da ofishin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ta ce waɗanda suka mutu sun haɗa da 'yan ƙabilar Masalit kuma an gano gawawwakin a wajen birnin Ganina. Koriya ta Arewa ta tabbatar da harba makamanta na baya-bayan nan shine gwaji na biyu na sabon makami mai linzami da ke kaiwa tsakanin nahiyoyi. Hausan 18 tana mai cewa za ta ƙara wato za ta nuna ƙarar irin rukun tsakanin kashi da sojan Amurka saɓi a zirin. Kasar Pakistan ta ce asusun bada lamani na duniya ya tura dala biliyan 1.2 zuwa babban bankinsa a matsayin kaso na farko na shirin ceto na dala biliyan 3 ga al'ummar da ke fama da yunwa. Ministan kuɗi Ishaq Dane ya sanar da hakan ta gidan talabijin kwana ɗaya bayan da kwamitin zartarwa na masu bada lamani na duniya ya amince da shirin da ake jira na taimaka Pakistan wajen magance matsalar biyan kuɗaɗen da ke take fama da shi da kuma kaucewa yiwuwar gazawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na shirin gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a yau Alhamis a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a kasar Indonesia. Blinken da Wang sun gana a watan da ya gabata a birnin Beijing a wani bangare na kokarin da gwamnatin Biden ke yi na sassauta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma da kaci shirin mu na yau da gobe. Sannan kuma can idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 na dare kenan agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Tarfilu Hashim Gurel da ya ce ya gabatar da shirin da Julie Leather's Creation da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Kale Nashwan. Ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.